America a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin wato a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya jin mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu.
Ai Madina, kin san ku su ba saurare, san san duk rana irin ta yau wanda take rana Alhamis. Shirin yau da gobe yana duba abubuwa da suka shafi kiwon lafiya, wanda yau ma yau 19 ga watan Nuwamba na shekara ta 2019. Za mu duba muhimmancin tsaftace wuraren bahaya da kuma illolin rashin ingantaccen wuraren bahaya kan iya haifarwa ga lafiyar al'umma. Kasancewar kinga yau Majalisar Dinkin Duniya ta ware wannan rana kuma ta ce a wayar da kan al'umma jama'a domin muhimmancin tsaftace wuraren bahaya.
Yawancin waɗannan wuraren bahaya da cewa duk da ana wanke su, amma wankewa da ake musu ba wani wankewa ne wanda yake ana sa ainihin wato sabulu da omo ingantacce a wanke wuraren. Za mu iya yanke hukunci cewa a kai bangaren za a cewa akwai wuraren bahayan nan sun isa ba su isa ba, suna da ingantattu ne, ba za mu iya kiran su ingantattun wuraren bahaya.
Yadda ba haya abu ne da kowa ke amfani da shi a yau da kullum, shi yasa ya zama mana wajibi a nan shirin yau da gobe mu yi kokarin tabo muhimmancin tsaftar sa da kuma kokarin wayarwa ku masu sauraro da ma mu masu gabatarwa wato kai.
To ai kin san ita kanta Majalisar Dinkin Duniya dan muhimmancin wannan rana, bayan ta ware shi sai ta fitar da wani rahoto wanda ke nuna cewa akwai mutane sama da miliyan 673 da suke ba haya a bainar jama'a a fadin duniya. To kin ko ga ashe wannan babban abu ne wanda yake da ainihin bukatar a duba shi kwarai da gaske. Kuma za mu duba illoli dangane da waɗannan abubuwa da rashin amfani da makewayi ke haifarwa.
Wato za mu kawo muku wata hira da muka yi da wani malamin da ke koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. Dukanninmu dai mun san yadda bayan gari a makarantunmu ke fama da matsaloli, kama daga firamare da sakandare kai har ma da jami'o'inmu.
A lalle ka kuma ina sa rai Madina, idan lokaci ya bamu dama za mu bude layin wayar mu domin jama'a su kira su ainihin bayyana mana ta ya suke tallafawa al'umma wajen tsaftace muhallai musamman wajen zagayawa. Za mu kuma kawo muku tattaunawa da muka yi da wani likita wanda ya muna bayani akan muhimmancin tsaftace wajajen bahaya da kuma gujewa yin bahaya a cikin bainar jama'a.
Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Madina, ka bari mu kokari mu tsinduma cikin wannan shirin namu tunda mun gaya musu cewa mun gayyato masana a wannan fanni. To bari mu fara da Dr. Kabiru Lawanti wanda yake malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, wanda ya muna kwatta hilla dangane da muhimmancin amfani da wajajen bahaya.
A matsayinka na malami a jami'a, a ganin ka akwai ingantaccen wuraren bahaya a cikin makarantunmu kuwa?
Wato ni a inda nake musamman nan jami'a ta Ahmadu Bello da Zaria, za ki ga a kowane tsangaya ta ilimi wato faculty akan samu wato wuraren yin bahaya. Sali a nan Faculty of Social Sciences inda nake wato bangaren karanta dabi'un dan adam akwai wuraren bahaya sannan kusa da mu kusa inci a duk makarantar akwai irin waɗannan wurare din to amma babban maganar shi waɗannan wuraren sun ishi musamman ɗalibai din da suke wannan makaranta sannan inganci da kuma tsaftan waɗannan wurare din saboda yawancin waɗannan wuraren zai ga cewa duk da ana wanke su amma wankewa da ake musu ba wani wankewa ne wanda yake ana sa ainihin wato sabulu da omo ingantacce a wanke wuraren za mu iya yanke hukunci cewa a ɗaya ɓangaren za a cewa akwai wuraren bahayan nan sun isa ba su isa ba suna da ingantattu ne ba za mu iya kiransu ingantattun wuraren bahaya.
To amma malam a ganin ka to me ke jawo wannan matsala?
Wato akwai al'ada musamman a kasashen Afirka yankin kula zaki ga mutane ba su damu da ainihin wato gina wurin bahaya ba yankin shiga ƙauyukan mu zaki ga mutane sun dauka cewa shi yasa mu ake cewa abun nan bayan gida ake kiran zuwa cire larura din nan bayan gida ake cewa saboda mutane sukan tafi bayan gida ne je su cire larura su dawo saboda haka akwai al'adu da yawa wanda yake sun ginu akan wannan tafarki din na ainihin yin bahaya a ko'ina din. Abu na biyu kuma rashin ba da muhimmanci akan irin waɗannan abubuwan za ki ga makaranti ne wanda yake an tara al'umma a cikinta amma za ki ga babu wani ingantaccen wurin yin ba'ayi ko da akwai wasu kokari da ita ainihin majalisar ɗinkin duniya ta yi ta hannun World Bank wajen gina ainihin wato wurare na ba'aya ba wai ma kawai a makarantun primary da secondary ba har a wasu jami'o'in to amma matsalar da ake samu waɗannan wuraren ko an gina su ba a inganta su yadda mutane za su sha'awar shiga irin waɗannan wuraren ranar da aka ce maka ba ruwa a makaranta bai ga mutane sun zo sun cika wannan wuraren da baya yadda daga mutum ya zo su wurin kawai ya ga cewa ya fita to shi mutum ya zo a matsi kun ga ba zai tsaya tunanin cewa wurin nan tsaftatacce ne ko ba tsaftatacce ba shi ma zai kara mashi ne ya kara gaba saboda haka irin waɗannan abubuwan su ne suke kara jawowa ba a samun ingantattun wuraren baya musamman a makarantun mu.
To yanzu kai a matsayinka na malami kana ganin akwai wasu matakai da hukumomin makaranta ko kuma makarantu da ke kasashenmu suke dauka domin magance wannan matsala da muke ta fama da shi?
Na ga miki kaman a Jami'ar Ahmadu Bello tun lokacin ainihin wato Professor Abdullahi Madi yake ainihin shugaban jami'an akwai matakai da yawa da aka dauka na ainihin gina waɗannan wurare sannan wanda ya yi mashi Professor S.U. Abdullahi shi ma ya nasa kokarin. Professor Abdullahi Mustafa ma ya zo ya yi kuma wannan wanda yake kai din shi ma akwai matakai da ya dauka musamman na ainihin wato ya gyara waɗannan wurare din don sun fara lalacewa ya ƙara gyara su sai dai waɗannan wuraren bahaya din ba ta isa shi ne wato babban matsala din.
Kana gani ya kamata a ƙara yawan su kenan?
Ya kamata a ƙara yawan su wato bai kamata a ce kaman tsangayoyin ilimi wanda yake suna ɗaukar mutane kaman 2,500 ba a ce akwai wuraren bahaya wanda ba su ci su dawo gurgudu ba.
To a makarantunmu malam akwai kaman an taɓa ƙirƙiro wani shiri da za a zauna a ilmantar da matasa game da yadda ya kamata su dinga amfani da bahaya ta yadda zai amfani lafiyar su kuma amfani lafiyar waɗanda suke tare da shi?
Akwai abin da ake kira general courses da ake koyarwa akwai course musamman wanda ake koyar da environmental science. Shi wannan course din daga shekaran farko na shiga jami'a ake koya wa mutane abubuwan da suka shafi wato muhalli da kuma waɗannan abubuwa na open defecation wato yin bahaya a fili din nan. Saboda haka akwai manhajoji na karatu wanda yake cikin tsari na karatu din a jami'a kanta ana koyar da irin waɗannan. Na musashe da mutane cewa akwai bukata na inga wato kula da bishiyoyi yin bahaya a wuraren yin bahaya din sannan da wancan wurin bayan ka kammala. Saboda haka akwai irin waɗannan a manhajojin karatu.
To a kin ji wannan matsala ce wanda kusan zaki duk wayansu malamai da kika yi magana da su ba ma wai na jami'a ba har makarantun primary kamar yadda kika faɗa a can baya har secondary wai sai ki je ki tare da wai a ce wai ɗalibai sai dai su tsallaka can bayan katanga.
Kuma abu babban abu da gaskiya ina ji ba a cika mai da hankali a kai ba shi ne ko wannan abin yana yin illa ga karatun
ɗalibai
saboda ko lokacin da na yi jami'a akwai zaka ga hostel inda muke lokacin wato
wajen kwanan mata
kwanan da aka ware mana wannan bahayan baka iya amfani da shi baka iya amfani da shi saboda haka wasu ma zaka ga kasan idan kana suka kama gida wajen makaranta yana da tsada amma wasu haka nan za su cire duk kudin su su je su kama saboda in ba haka ba zaka tashi karfe 6 kana son kai wanka ka je makaranta amma abun ranar ka kawai sai ya dabice zai iya illa ga karatu
kwarai da gaske kwarai
ina ga kuma kasuwanni
to da kuma tashoshin motoci
ba wa ba a ko magana
kuma kin
ga gidajen mai
kwarai da gaske sai ki je guri ki je inda yake zarni abun ba
kuma yana illa ga lafiyar mutane abinda ban magana yanzu ma idan lafiyar mutane mun yi hira ganin yadda wannan matsala ke iya shafar lafiyar mu da waɗanda muke tare da bisa wannan ne mun tuntube likita mai suna Ashiru Abubakar Adamu kan illolin sa da kuma hanyoyin da ya kamata al'umma su bi wajen tsaftace ba hayan su ga kuma yadda hirar ya kasance
idan shi ne kullun bayan gida ko tayaya a cikin al'umma haka ba a cikin mutum ne ke tsaftace ba da kuma rashin tsaftace da shi bayan gida da mutane suke yi yana da hatsari ga rayuwar al'umma yana kuma da hatsari wannan hatsarin ya danganta da abubuwa kamar haka na farko akwai matsala da tsaftace tsibiriyar lafiya da ta al'umma domin ne da wata cewa an samu bayan gida akwai ina haka a cikin al'umma ba da ko da yana ya fito daga cikin wannan bayan gida sai an yi shi a waje wannan zai iya saboda kamuwa da kwayoyin cuta misali cututtuka irin su polio da ake kira da cututtuka irin su amai da gudawa da cututtukan su typhoid da sauransu duka wani abubuwa ne da za a iya samun su daga ɓangaren ta hanyar yin wannan bayan gidan ba tare da ba a kan gari da ba. Sai idan ka kalli misali shi kanshi muhallin da jama'a suke zaune babu wanda zai so koda da wasa da zai biyo hanya da ga bayan gida an yi shi a bakin hanya. Zai ci kankanta abin da mutum da ya shi ne zai yukin da wanda ya yi wannan abu. Sai da haka yana saboda gurɓatar muhalli. Idan kuma ka kalli misali a wurare gani kan da ya zama cewa ba su da wannan muhallin ko bayan gida ke yi duk wa'annan. Akwai sannan da 'yan uwa mata akwai tawaya da rashin kima a ga mace ta fita misali a irin wannan wuraren ta je bayan gida a tana bayan gida a waje. Wai ne duka tana irin da cikin illolin rashin kyakkyawan tsaftacen muhalli da al'umma ke fama da shi.
To likita idan na fahimce ka ka yi magana cikin illoli da hakan kan iya haifarwa na ji ka yi magana har da watan wannan cuta ta shan inna ana iya cewa ita kanta cutar shan inna tana samo asali daga rashin tsaftatattun a muhalli kenan?
Kwarai da gaske ai su suna cikin ɓangarorin cututtukan da ake iya kasance cewa suke yaɗuwa saboda rashin kyakkyawan muhalli a bil asali ita kwayar cutar shan inna wato ita kullu bare akan same ta ne daga bayan gidan yaran da suka samu da wannan cutar ke lallai rashin kyakkyawan muhalli yana ɗaya daga cikin wannan matsalolin kuma idan da mutane za su duba a yawancin ƙasashen duniya da suke da kyakkyawan tsaftar muhalli cewa suna zuwa ga cewa suna da kyakkyawan tsarin rigakafi amma ba wai kawai tsarin rigakafi ne kawai misali amfanar da su hanyar yanke cewa ba su da irin cututtukan ba haɗa cewa suna da kyakkyawan muhalli kuma kowa yana ƙoƙarin kare kuttacin muhallinsa. Ki komi a nan da a ce za mu ɗauka wa kanmu cewa lallai za mu ɗauna kowa zai gyara zai alkinta muhallinsa kuma mutane za su haɗa ta wurin tabbatar da cewa muhalli ya tsaftace ka lallai dan da cewa wani cututtukan duk koli da shoransu da wasu wannan ba da wasu ci gaba da yaɗuwa ba har da cututtuka irin malaria da shoransu duka za su zama cewa
to likita akwai mutane da dama da suke ganin cewar kamar zuwa cikin gonaki ana yin bayan gida ana ba haya kenan kamar wannan ba hayan yana taimakawa albarkatun gona su zama kamar taki wani irin illa za a iya cewa wannan ba hayan zai iya haifarwa ga waɗannan albarkatun gonan
abuwa ta gaskiya kamar yadda sani ka faɗa a wurare da yawa akan samu cewa mutane su fito su je bayan gida a gonaki ko wani abin nan to kuma san cewa ba wai kawai a Najeriya ba a duniya ana maganar cewa sama da mutane miliyan 400 da miliyan 200 suna fama da rashin kyakkyawan muhalli a duniya to amma dai dangane da misali cewa amfani da bayan gidan mutum a matsayin taki gaskiya ina ganin wannan akwai danganci a ciki abinda zaka iya lura da shi shine yawancin lokuta idan aka ce misali masu neman rani ko neman lambu ko wanda cewa mutane wannan sami letters din ko kayan lambu aka shayar da su duniyan da ya gurɓata da bayan gidan mutane ko abin mamaki ne da ke a cikin wannan al'umma amma da gudawa faɗin na ko kuma su cikin dukkan da ba a san kansu ba to gaskiya akwai wannan ci kware da gaske mun sani cewa ana iya samar da kaki daga bayan gidan misali dabbobi ko wani abu kuma ga cewa wannan yakan tsinci a gona kafin a ce za a yi amfani da wurin ko wani abu amma da gaskiya a ce bayan gidan ɗan adam shi ne za a dinga amfani da shi a matsayin kaki a gonakin da za a girka ko za a nuna abubuwan da za a ci musamman kayayyakin marmari da kayan lambu wanda ina tsammanin gaskiya ganganci ne kuma wannan zai iya haifar da annoba mai tsanani a cikin al'umma.
To madalla kun ji daga bakin Dr. Ada Ashiru Adamu Abubakar wani masani harkar lafiya da kuma muhalli. To masu saurari har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin namu bari mu shakata da wannan faifan. To mun dan samu tangarda kin ga yanda kuma na'urar ta yi mana ko
ba amaji
eh to kuma kin ga wannan waka musamman da je ne nemo ta saboda muhimmancin ta saboda ta shafi tsafta da kuma muhalli kwarai kwarai to yanzu kuma ga ra'ayin wasu jama'a wanda suka bayyana mana dangane da muhimmancin wannan rana da majalisar dinkin duniya ta ware.
Sunana Mala Abubakar ina nan Rika zama shi wannan tsalkaka a tsalkake ya zamanto cikin imani na dan adam rabin imani ne tsafta ba rabin imani ne to yanzu in ya zamanto rabin imani ne ya kamata mutum yayi kyautata muhalli duk inda yake kamar gidanka in an yi bayan daki to kai ya zamanto an yi bayan daki na daidai babu wurin shan iska na biyu babu gyara tunda in babu gyara an yi banzar kamar ba a yi ba ya kamata in an yi bayan daki a yi shi mai tsalkaka mai kyau mai yulwa in an yi shi ya zamanto ko da yaushe yana wanke har ma ya kai a sa turare dan karshe haka ne cikin gari ya zamanto yana tsalkaka a yi cikin kasuwa ko cikin lakol a yi wasu dushi a ajin kuma babu mai gyara kamata yi cikin kasuwa suna iya nema su a yi karo a zambiyan wani ko wasu masu gyaran abin ganga haka nan lakol a ɗauku su kuma ko da dai ana matsanta ma 'yan lakol ne 'yan dala 5-5 'yan dala 10-10 sai a yi wanda zai kulawa da dushe ɗin
wato kana nufin ban ɗaki ko sai yana da muhimmanci wurin kiyaye lafiyar
jama'a yana da muhimmanci kwarai dan wajen lahiyar jiki tunda ai ita dauda ita ce cuta tunda dan adam in babu lahiya babu komai kaga wani kuɗi wani arziki kake in babu lahiya ba za ka abinci ma ba za ka ci ba to kenan sai da lahiya ne waɗanda za su biyowa ka gane ko to kenan yana da kyau mutane a yi wayar da mutane kai ko da wani lokaci a bar cewa sai wannan rana kadai in an ce sai wannan rana mutane na mancewa a zan samu ko da cikin shekara so uku ne ko ko so hudu ne ake yi mutane ana jayo hankalin mutane ka gani abin na zuwa tunda dan adam mai mantuwa ne.
To masu sauraro da fatan kuna saurare da kyau domin sanin illolin bahaya a bainar jama'a. Tunda mun tabo jamhuriyar Niger bari mu ji mai ɗan Najeriya su kuma ke cewa
banda tsafta yana da kyau a ce a guri ana samun irin tsaftace haka ana amfani da irin chemicals haka irin sinadarai wanda yake kashe cututtuka irin su Izal su Detol duk dai wani sinadari da aka yi dan a tsaftace irin guri na muhalli dan ya kashe wasu kwayoyi na cuta ya kashe wasu kwari na cuta duk wannan yana da kyau a ce mutane suna amfani da shi wanda yana da kyau ita ma gwamnati ta dinga taimakawa mutane maimakon ku zo lokacin zabe kuna raba mutane ɗan wasu abubuwa kamata irin abubuwan da kusan zai amfani al'umma zai amfani lafiyar al'umma a ce wani ya zo campaign ya zo da dizal ko ditor ko wani abu da idan an fesa a unguwa zai kashe wasu kwayoyin cututtuka kaga wannan babban abu ne to ya kamata sai ta gwamnati tana bada gudunmawa ta wannan magana wannan shine abin da zan ce
ta sanar malam
baba sani
to baba yau ranar kiyayewa na fadakar da al'umma game da tsaftar makewayi ka san da wannan rana
eh na san da wannan rana ina sauraron labaran sun yi ambaci wannan rana
to me zaka ce game da wannan rana
eh alhamdulillah wannan rana komai ya daidai in aka yi doka nan da shugaban kasa ya ce za a yi ai doka don tsaftace wuraren makewayi yana da kyau a Najeriya nan musamman kasuwa ko a tashoshin motoci da sauran wurare da kai ko da anguwan talakawki dai in aka duba za ka ga abubuwan ba tsafta eh saboda haka in aka tsaftace za a samu saukin cututtukan da ake ta fama da su
to na san kana shiga makewayi walau kasuwa ko tasha ya kike ganin yanayin su
a babu tsafta ciki babu tsafta an ka shiga za ka ga ba za ka yi hada yawo ciki ba wajen fitsarin da wurin makewayi dai musamman ba shi da kyau in aka yi doka aka tsaftace yana da kyau
akwai kira da zaka yi ga al'umma na kiyayewa
a bi doka abinda aka ce gwamnati duk abinda kaga za ta yi don neman lafiyar mu ne kanmu ba wai don ita kanta bane in aka kira mutane aka yi dokan nan a bi doka a tsaftace wurare sai a samu lafiya insha Allah
to da farko ya sunan malam
sunana Ibrahim Salihu
to malam Ibrahim gashi yau rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware don fadakar da al'umma game da tsaftar makewayi ko kuma gudanar da bahaya a makewayi ya ka fahimci wannan rana
eh to gaskiya wannan rana wato yana da kyau domin a fadakar da mutane na cikin birane da na cikin ƙauyuka gaba daya su fahimci yanda wato ya kamata za a tsaftace muhalli da wurin kewayawa da sauransu kamar yanda naga mutanen mu suke yi ko ina ana bahaya ba ka'ida wannan gaskiya ya saba ma wato zamantakewa na duniya da kuma na musulunci ma dungurun bai dace ko ina a dinga yin bahaya ba ka'ida ba tsakani da Allah
to har yanzu dai kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a shirin yau da gobe bari mu shakata da wannan faifan
to madalla wai amma Yusuf in tambaye ka yau baka sha coffee bane ba ko shayi
to me kika gani
to farkon shiri na ji ka ce yau alhamis sai a wayar ka kaga yau alhamis
to ina ganin falallai kila ban sha shayi nan bane
amma kuma baka sha shayi ba amma kuma an sa waka kana rawa
to kuma shi ne ba to lalle Madina to yanzu mun samu kiran mu na farko daga jihar Kebbi wake magana
sunana da asiba mai fata daga yawuri jihar Kebbi
to malam da sabon muna jinka
to gaskiya ni wannan matsala na bahaya a ko ina a sarari ni zan daura ma gwamnati lihi ne domin kamata ya ce gwamnati ta tanadi wurin bahaya da wurin zuba shara wanda da ana yi amma saboda gwamnati ta yi watsi da wannan abubuwa yasa a kazanta suka yawaita cikin al'umma wanda wannan shine musababin da yasa za ka ga ana bahaya bakin mashaya ko kuma cikin gona ko kuma idan mutum ya je kasuwa za ka ga cewa ya dan shiga cikin haki ya tsuguna yana bahaya warin kashin shi ma yana shiga kasuwa wanda kaga inda gwamnati tana da niyan kawar da waɗannan abubuwa kamata ta yi tanadin gidajen bahaya wanda zan jinjina ma masu gidajen mai misali a jihar Kano haka da Katsina da wuya ka je gidan mai ka iske babu bahaya
to mun gode malam mai fata
ga wani kira mun samu daga jihar
Kaduna ko
Kaduna eh to wane ne ke kan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
rabu ne man jara kan wado kan lere
To sannu da zuwa ina jinka.
Mun ji jiran ku gaskiya magana abin da ke kawo cikewan bayika kaman a tsoshin moto da kuka fada. Da kasuwanni to rashin ruwa. Za a yi na zamani kuma sannan gurin ba ruwa kowa ya sha tarika ba inda za a wanke. Sai lalace kaga matsalar rashin wuta rashin ruwa. Ya kamata a rike irin local din nan irin namu na kauye ko a bari shine kina ba wuta.
Na'am.
To mun gode.
Ya kamata ba wuta an yi irin wannan namu mai sauka irin na karkara.
To lalle kin ji kuma shi na shi tawara mu koma binnin shehuwa muke da shi a Sokoto.
Assalamu alaikum. Shafiru tana magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki ta garin local government Sokoto tare da Nigeria.
To kai ma na ga alamar bishashayi ba.
A'a kana magana da ƴan uwanka ƴan Sokoto kuma ka kira mu da Sadilu da ba dan Sokoto ba?
To lalle kuwa. Shi ma na ganin bishashayin bane.
Kuma ka san dukan mu ƴan Sokoto bane mu dukan mu uku da kai.
Ta muna jinka.
Gaskiya dai ina da yabo ga ita gwamnati da rai akan sa hannu na hana ainihin ba haya cikin jama'a ko kuma wuraren da jama'a ke mu'amala, wanda yake insha Allah idan aka dauki wannan matakin zai taimaka wajen rage cututtukan da ke yaduwa. Saboda za ka ga akwai ƙauyukan da ruwan da agwaje kamar ta su wata kan hanyar su irin na marmaro haka da dai sauransu. To za ka ga wata cuta ta ɓarke an ji ai ba haya bisan kan mutane iska ya ɗauko wannan ba haya a cikin ruwa ko mutane a je a sha su ba tare da an yi filtration ɗinsu ko wani sedimentation ko kuma bonin ɗinsu ba. To ka ga irin haka za su yaɗa cututtuka. To ya kamata su ma mutane su san ana yi ne domin a ƙara inganta lafiyarsu ba wai don an yi kwantata musu ba. To da ya za ka ga an yi waɗannan abubuwa a karkara a birane, amma in an ka zo mace a shiga cikin wurin yadda ya kamata a yi ba haya a yi furoshin ɗin ce ma ba a yi sai dai a zo gehi kuma a yi haka. Saboda haka ya kamata su ma mutane su ainihin su ba da haɗin kai ita ma jama'a gwamnati ɗau matakin da ya dace ga irin waɗanda ka kare wannan doka.
To mun gode, mun gode. Bari mu koma jihar Kaduna. To a sai ka kashe rediyon ka malam na Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To Alhaji Musa muna jinka.
Sai dakta barkanku da yamma da kai da Madina.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya. Sai da ku ya kuri akwai hayaniya ta yake muna cikin kasuwar Kawo kasuwar Talata.
To muna jinka.
To alhamdulillah gaskiya al'amari yana da matukar muhimmanci a wayar da kan al'umma. Kamar idan muka dauka kaga kamar irin masu noma irin abin da ya danganci latas irin su kabeji irin su karas za ka ga ruwan ma da ake amfani da shi ko na kwata ne ko na baya ba sa takamin ruwan wanda yake kamata wanda ya dace. Kaga kuma idan aka debo shi ba a riga an irin an wanke shi da kyau ba za ka ga mutane suna cewa to ana samun irin wayannan matsaloli. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi. Allah ya sa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo na gode, a tashi lafiya.
To muna godiya Alhaji Musa. Har yanzu dai to Madina kin ga ga wani kira kuma ya shigo daga jihar Niger Kwanta Gora.
Layin ya goce
ko a to yana kai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wani ne ke kan layi?
Kana magana da Abdulhamid mai gyaran TV Kwanta Gora.
To malam Abdulhamid bismillah.
Dangane da maganar da ake ta bayi a ko ina da ko ina, gaskiya wannan abu ne mai kyau. Ina ba da shawara kan gwamnati.
To layin shi ya goce. To ai kin ga Madina.
Yana
to muna jinka.
Muna jinka.
Na ce yana ba da shawara kan gwamnati ya kamata ta dinga giggina wuraren ba haya a getan tituna da wurare wanda za a dinga samun wani rabenu. To in aka yi haka nan gaskiya abin za a samu ci gaba sosai.
To mun gode malam Abdulhamid.
To kin ji shi kuma nashi tunanin kin ga IG ya magana da muka yi da shi ministan ruwan Najeriya ya ce al'umma su ne kamata su dinga samar da waɗannan gurare na ba haya na kasuwa na kuɗi wanda mutane za su dinga shiga suna badawa. Hakan ma zai sa ƙananan hukumomi da jihohi su samu kuɗin shiga.
Hakan ne.
Shi nashi fahimtar kenan.
To masu sauraro dai duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da injiniyanmu na yau Mr. Dan tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin wato
Yusuf Aliyu Harande.
Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah. To ku huta lafiya.